C'était RM Show.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Kuma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraron abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kuma kowace ranar Asabar, Ibrahim Khalil Masih Garba zai shigo mana da shirin sa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Mutane shirin ne suka mutu a cikin wani jirgin daukar marasa lafiya da ya hari a birnin Philadelphia na Amurka, a cewar shugabar kasar Mexico Claudia Sheinbaum. Duk waɗanda ke cikin jirgin sun fito ne daga Mexico. Waɗanda suka mutu sun hada da wani yaro da ke karɓar magani a wani asibitin Philadelphia da mahaifiyarsa. Akalla mutane shida a ƙasa sun jikkata a hadarin na ranar Juma'a. Shugaba Sheinbaum ta bayyana ta'aziyya da safe yau Asabar a cikin wata sanarwa ta dandalin sada zumunta na X. Ta ce, "Na yi imanin mutuwar wasu 'yan Mexico shida a hadarin jirgin sama a Philadelphia na Amurka. Hukumar ofishin jakadanci na ci gaba da tuntuɓar iyalai. Na nemi sakataren harkokin waje ya tallafa da duk abubuwan da ake bukata," in ji ta a cikin wata sanarwa da aka rubuta cikin harshen Sifaniya. Jirgin na jigilar marasa lafiya ya dauko wani yaro da ya kammala jinya a asibitin yara na Shrinas da mahaifiyarsa da wasu mutane hudu. Jirgin ya fado a wata unguwa a birnin Philadelphia jim kadan bayan tashinsa da yammacin Juma'a, inda ya haddasa wata gobara da ta laƙume gidaje da dama. Hukumar lafiya kasar Sudan sun sanar na Asabar cewa wani harin da wasu 'yan bindiga da ke yaki da sojojin kasar suka kai a wata buɗaɗɗiyar kasuwa a birnin Omdurman na kasar Sudan ya yi sanadiyar mutuwar mutane 54 tare da jikkata wasu da dama. Harin da dakarun RSF suka kai a kasuwar Sivrain ya kuma jikkata wasu akalla 158, kamar yadda ma'aikatar lafiya ta kasar ta fitar a cikin wata sanarwa. Wannan dai shine na baya-bayan nan a jerin mummunan hare-hare da aka kai a yakin basasar da ya adabi kasar da ke arewa maso gabashin Afirka. Babu wani bayani kai tsaye daga RSF. Khalid Al-Nasir, ministan al'adu na gwamnati, yayi Allah wadi da harin. Yana mai cewa waɗanda suka jikkata sun hada da mata da yara da dama. Ya kuma ce harin ya haifar da barna mai yawa ga kadarorin 'yan kasuwa masu zaman kansu da na jama'a. A cikin wata sanarwa da ya fitar, ya ce wannan laifin na ƙara nauyin zub da jini kan mayakan. Yana zama cin zarafi ga dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa. Ƙungiyar likitocin Sudan ta yi Allah wadi da harin na RSF. An ce harsashi ɗaya ya kai 'yan mituci daga asibitin Al-Nou, wanda ya samu mafi yawan waɗanda suka jikkata daga harin kasuwar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Pakistan sun faɗi yau Asabar cewa ƙalla sojoji 18 ne aka kashe a wani harin da 'yan tawaye suka kai cikin dare a kudu maso yammacin lardin Baluchistan, wanda ke zama ɗaya daga cikin ranaku mafi muni ga jami'an tsaro a 'yan watannin nan. Sanarwar da rundunar sojin ta fitar ta ce an samu asarar rayuka a gundumar Kalat a daren Juma'a, lokacin da 'yan ta'adda suka yi yunkurin kafa shingayen hanya a yankin. Kuma nan take jami'an tsaro suka mayar da martani kan abin da suka yi wa lakabi da aikin ta'addanci na matsorata. Rundunar sojin kasar ta ce akalla maharan 12 ne suka mutu a faɗin da ya biyo baya ofishin ministan Pakistan Shahbaz Sharif da ke Islamabad. Ya kuma yi Allah wadai da harin da aka kai kan jami'an tsaro cikin dare, wanda ya kashe akalla 'yan ta'adda 11 tare da lalata makoyarsu a ranar Asabar, a cewar sanarwar sojojin. Daga ƙarshe, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa yau Asabar innan cewa Venezuela ta amince ta karɓi dukkan bakin haure 'yan ƙasarta ta Venezuela da aka kama Amurka ba bisa ƙa'ida ba, tare da biyan kuɗin safararsu. Venezuela ta amince ta karɓi duk wasu 'yan ƙasarta ba bisa ƙa'ida ba da suka yi sansani a Amurka su koma ƙasarsu, ciki har da 'yan ƙungiyar Trend da Aragua, inji Trump a cikin wani sako da ya wallafa akan dandalin Truth Social. Ya ce Venezuela kuma ta amince da samar da sufuri. Gwamnatin Venezuela bata bada amsa kai tsaye ga buƙatar yin sharhi ba. Wakilin Amerika Richard Grenell ya gana da shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro a kasar a kudancin Amerika ranar Juma'a sa'o'i kaɗan bayan ganawar tasu. An sako wasu Amurkawa shida da aka yi garkuwa da su ko ake tsare da su. An dawo da su Amurka daga Venezuela.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda. Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA.
Shigowar zauren VOA. A yau muna shiri na ƙarshe a maudu'in mu da muka tattauna rahoton da Bankin Duniya ya fitar inda yace Najeriya ita ce ƙasa mafi cin bashi a nahiyar Afrika. Kuma muka samu manyan baki da suka shigo zauren domin yin bita akan wannan maudu'i. Yau za mu ji amsoshin tambayoyi da mahalarta zauren suka yi daga bakin manyan bakin. Da zamu fara da dan malikin Kebbi Alhaji Musa Abubakar.
Kamar yadda kake magana kan kasafin kuɗi na tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma shugaban kasa na yanzu Bola Ahmed Tinubu, ina ganin kamar shugaban kasa Muhammadu Buhari na shi kasafin kuɗi ya yi dama dama. Dalili na ina ganin shi ana takatuta da shi in ne kai majalisa ba su yadda ba bai aiwatarwa sai dai ai ta bin hanyoyi har su yadda. To amma shi wannan ina ganin kusan zance wannan aiki ma da aka ba da trillion 10 sha wani abu din nan ba ko kai shi majalisa ba kuma wannan aiki na trilloli ina jin to mun taba samun shugaban kasar da ya yanke cibi irin shi. So game da kasafin kuɗi na shugaban kasa Muhammadu Buhari da shugaban kasa na yanzu, a shi shugaban kasa Muhammadu Buhari mutane abokan aiki bai samu ba amma yana dama kuma hago muna cewa in ma dai kana da damat kabbari an kai abinda an kai za a ce laihinka ne. Amma dai duk da haka shi kuma shugaban kasa Tinubu shi ma akwai nashi rawagin da magani ya dan fara yi. Don misali ai Hausa sun ce a tamna tsakuwa dan aya ta ji tsoro. Misali ai lokacin da aka zo abin nan na ministoci da sauri ai ya canza wasu wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari shekara 8 zai yi. Ko da yake mu ji dalilan canza wayannan din ba amma duk da haka dai zai sa wasu ministocin su dan shiga taitayin su. So akan wannan dai ina ganin kowa da irin nashi amma dai akan kasafin kuɗi muna son shugaban kasa na yanzu ƴan majalisa su dinga ja mu shugaban kasa na yanzu birki akan kasafin kuɗi da kuma cin bashi.
Mun gode dan malikin Kebbi. Ga masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu zai ba mu amsoshi.
Shi tattalin arzikin kasa ba rocket science bane, wato kamar yunwa ne da cin abinci. Zaka ga yaro kawai da yaje yunwa zai yanka kuka ne kawai, uwan kuma ta sa abin da yake nema. To tattalin arziki da masu tafiyar da shi da abin da Yasmin ta magana a cikin shi abin tausayi ne. Wani lokaci muka yi kokari mu faɗi gundarin shi saboda yanayin tambayan da aka yi. Ka fahimta ko? Budget a priority, duk duniya ana budget, amma abin da zan yi doriya akan shi shine akwai economic team gaskiya ne amma ba ta kan abin da yake a rubuce ake aiki ba. Saboda in ana aiki da abin da yake a rubuce da kuma doka, an ce za a samar da ilimi, kaga akwai makaranta, akwai facility, akwai kuma wasu abubuwa za a samar da su. Ka kalli Niger Republic suna kokarin sake tarihin su ne, saboda idan baka sake tarihin ka ba ma akwai matsala abin da kake yi. Wannan abin da muke fada duk abin da ke wahalar da mu da kaga zamu zufa muna ta bayani game da tattalin arzikin kaza kaga mun babu. An ce maka kawai in ka ƙara kudin ruwa masu zuba jari za su zo su zuba kawai da shi ka dogara, amma baka kalli in ka ƙara kudin ruwa mutane za su rasa abinci, ƙarfin su zai ƙare a kasuwa, kamfanonin cikin gidan za su daina aiki. Duk baka kalli waɗannan ba, kai kana kallon abin da zai shigo gidanka kaman ɗanka ne a gida, a ce a ai kamanta da shi. In ka ilmantar da na waje za su zo su ilmantar maka da na gida. To irin wannan tunanin ne.
Yanzu zan ba Honorable Abubakar Yahaya Kusada na'urar magana saboda ya ba mu nashi bayanai kan tambayoyin da aka yi. Bismillah Honorable.
To bari in fara magana kan abin da dan uwa yayi koka akan shi. dangane da alakar shi da hukumomin fasakori na Najeriya ma'ana custom. Gaskiya ne yankin mu musamman ka dauka tun daga daura mashi mai aduwa wurare inda ake samun waɗannan aya din. Kuma da asalin ta kamar yadda aka sani kowa ya sani daga Niger ake shigo da ita. To amma mutanen mu yanzu da yawa sun tashi suna noma ta cikin gayaci. Zan yi mamaki kwarai da gaske idan aka ce yau abinda ake noma a cikin ƙasar nan kuma custom sun kama shi domin babu wata doka da za ta sanya a ce safara abinci daga wata jiha zuwa wata jiha a ce hukumar fasakori ko kuma custom tana kama wannan abin da zama cewa wani abu ne na laihi indai ba wani abu laihi aka samu a ciki ba. To wannan wani abu ne ba ko a waje na wanda gaskiya ban san shi ba kuma bana daukar cewa ita kanta hukumar custom tana cikin hankalinta za ta dauki wannan abin a matsayin laihi a ce a dauko aya daga dutse ko daga mashi ko daga mai aduwa a ce a zo za a taho da shi Abuja a ce a kama shi kamar ka dauko tumatiri ne kamar ka dauko tattasai bai da bambanci da masara. So kun ga duk wani abu ne wanda yake abinci mu ne a cikin ƙasa wanda dama inda aka noma shi kila daban inda ake amfani da shi daban. So wannan gaskiya bako ne a wajen na kuma ina tabbatar maka da izinin Allah zamu bincika mu ga me yasa ne ake samun waɗannan abubuwa. Idan akwai wani abu da kuke yi ko kuma wasu daga cikin ku saboda ana samun bata gari ta yi wasu daga cikin masu sarrafa abin sukan yi amfani da wannan su sanya wani abin da yake na laihi ne wanda kuma su hukumar custom din kila za su iya bada evidence cewa sun taba kama wani abu makamancin wannan. To in akwai wannan kaga akwai bukata a samu dialogue a samu zama da ku da su cewa eh daga cikin ku akwai masu yin kaza masu yin kaza to bamu daga cikin su. So ya kamata a certify wasu mutane waɗanda za a ba su free access su riƙa tafiya da safarar kayayyakin su domin ganin cewa kasuwancin su ya ci gaba. Na biyu kamar yadda ka sani harka kasuwanci wani abu ne wanda take tafiya da riba da kuma faduwa. Sannan kuma jarabawa tana iya kama kowane irin mutum. Yau kai kadai ne kenan wannan abin ya faru da kai. Yau idan wani taho daga Kebbi da irin waɗannan kayayyakin amma shi free ya taho da su tun daga Kebbi har Abuja bai samu wannan iftila'in da na custom ba. Kaga kenan idan zai saida a matsayin naira 10,000 kai da ka samu wancan jarabawa ya kazo ka mai da shi 10,015 ko 20 kaga daga nan gurin kai ka haska yadda za a tada abin saboda wani dalili wanda ya shahaya kai kadai. So a nan gurin ma dole sai a rika samun fahimta tunda ba kullun ne wannan asara za ta kasance ba. To ya kamata a ce kullun kuma farashin kayan yake yana dagawa ba amma dai ina tabbatar maka wannan in Allah ya so ya yarda zan aishi contact ɗinka idan muka tashi saboda zan yi magana da su in haɗa ka da su ko mu ga yadda za a yi a samu daidaito wajen waɗannan abubuwan. Na biyu kan abinda ita yawa Yasmin ta faɗa ɗaya daga cikin abubuwa kila ko biyu haka zan ɗanyi tsokaci a kansu. Maganar ƙididdiga ƙasar nan ba a cewa bamu da ƙididdiga kai tsaye domin muna da hukuma musamman wanda take kula da ƙididdigan nan. Sai dai matsalar shi ne aiki da ƙididdiga ta gaskiya. Wani lokaci akan yi ƙididdiga ne for convenience purposes kawai saboda dalilin ana so a cimma wani abu da ake so a cimma a wannan lokacin. Amma da za a ce waɗannan hukumomin yadda suke ƙididdiga za a yi amfani da ƙididdiga ta zahiri to da ina tabbatar miki da cewa abubuwan da ake tsarawa din za su tafi daidai kuma za a kamanta abubuwa da yawa. Sannan da yawa mutane ya kamata su fahimta shi aikin majalisa dole duk wanda yake adawa wani saboda adawa da wani yake hidin wata magana amma shi aikin majalisa duk a duniya gabaki da in dai kasar da take fransisin din parliamentary system of government ne wadda take da majalisa musamman bai kamar din ta majalisar zartawa da majalisar dattawa mafi yawan aikin majalisa kashi 85 ba a cikin zauren majalisa ake shi ba ana yi ne a committee level saboda haka mafi akasari zaki ga wani lokaci tashi tsaye ayi magana eh akan abin da yake da muhimmanci wanda in kai magana za ta amfani akwai bukatar lalle a tashi ayi magana amma yin wannan magana ba shi ke nuna cewa kuma dan majalisa bai yin aikin shi ba. A idan ka tai at committee level wanda shi ranar duniya ne ita majalisa yanzu a majalisar da ake ranar talata ce da laraba da alhamis kwana uku ne a sati amma shi aikin committee har ranar lahadi inda kama ana yi kuma cikin dare ana yi. So kun ga kashi 85 na aikin majalisa yana a committee level ne inda ake gabatar da ko dai meetings ko oversight ko meeting ko oversight ko meeting ko oversight saboda haka a yi ma su ma ƴan majalisa kyakkyawan zaton cewa rishin tashi su yi magana wani lokaci ba wai laifi bane ba kila abin da ake magana akan shi wani yana so yayi ne kawai fo ya nuna ma ƴan constituency cewa yayi magana akan abu kaza amma in ka tace abin ainihin zahirin shi da amfanin shi akan magana ya kai a zauna a yi magana ya kamata mu rika saving time muna yin abin da yake amfani ga ƴan ƙasa da abin da zai amfane mu da abin da zai amfani al'ummar mu ba abin da zamu zo muna yi dangaren ido ko wani abu makamancin wannan ba.
Da waɗannan bayanai na Honorable Abubakar Yahaya Kusada muka kawo ƙarshen wannan shiri inda muka yi bita kan rahoton Bankin Duniya da ya ce Najeriya ita ce ƙasa ta farko a duniya kuma ta uku mafi cin bashi a nahiyar Afirka. Tare da fatan an gamsu da bayanan ƙwararru da suka tattauna kan maudu'in. A madadin manyan baƙi da muka gayyato Honorable Abubakar Yahaya Kusada da masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Dr. Yusha'u Aliyu sai dan malikin Kebbi Alhaji Musa Abubakar ba zan manta da abokan aiki na ba Nasiru Adamu Al-Hikaya da Hawwa Umar da Halima Abdurrauf da Yusuf Din Amin da suka taimaka shirin ya gudana sai Benjamin Ogangowon da ya dauki shirin a faifai da manyan baki da suka ziyarci zauren Ambassador Aisha Yasmin Zakari Injiniya Magajin Muhammad Yaya da Dr. Kabir Dan Asabakuta da Buhari Yunusa Kumuriya sai kuma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya
A gaida Madina Dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM za ku iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu voahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saki saduwa a wannan shiri na soshin tambayoyinku Assalamu alaikum zuwa ga filin soshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka Dan Allah ku bamu tarihin attajirin nan na Amurka wato Elon Musk wani irin ci gaba ya kawo a fannin kimiyya da fasaha a duniya da fatan za a taimaka an samu na Mai tambaya Ishaq Abdullahi dan Rimi Bena da Rabu Muhammadu Haladu Maigoro dan Rimi Bena a karamar hukumar mulki ta Wasagu Danku a jihar Kebbi Najeriya. Za kuma aji kashi na daya ko in ce sharar fage na ansar wata tambaya mai cewa shin me yake haddasa gobarar daji ne sa'annan waɗanne kasashe suka cika fuskantar gobarar daji? Mai tambaya Babangida Yusuf na fada jihar Gombe Najeriya To bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin mai kudin duniya ba Amurka Elon Musk Idan su Malam Ishaq Darimi Bena da sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin mu Ashir Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samu daga Dr. Mahadi Abba malimi a Jami'ar Modibo Adama dake Yola Adamawa Najeriya Wanda yace
Malam Salisu wannan mutum mai suna Elon Musk shine attajiri wanda yafi kowa kudi a duniya a yau ana haife shi a South Africa asalin sa dan South Africa ne wato Africa ta kudu ana haife shi a Pretoria shekarar 1971 wato a yau wannan attajiri mai kudi yana da shekara 153
daktar wannan takaitaccen jawabi akan shi Elon Musk kenan to su kuma iyayensa fa
baban sa dan South Africa din ne da maman sa asali yar Canada ana kiransa Errol Musk shi kuma man kuma Maya Musk shi Elon Musk ya girma South Africa ya yi karatun secondary a nan wurin bayan ya shiga university na kwana kadan sai ya gudu ya bar kasar South Africa ya koma Canada dama yana da alaka da Canada kamar da na gaya muku a baya mamansa wato jatumarsa ita yar asali tana da alaka da Canada yar Canada ce babansa suka je suka zauna a South Africa na haka ta girma sannan baban Musk ya sam ya aure ta aure doka wannan sanadiyar mamanta daga Canada ta fita sai Elon Musk ya gudu ya koma Canada ya je ya samu citizenship a wurin kuma ya zama dan kasa a wannan wurin abinda yasa ya bar South Africa a wannan shekarun kuma yana da shekara 18 ne ya bari wato akwai wani irin tsarin ita South Africa take da shi wato Africa ta gudu in mutum ya gama jami'a zai yi aikin soja na dole domin a koyar da su harkan fada da kuma kare kasa to shi kuma baya son wannan aikin, wannan dalilin yasa ya bar kasar mahaifarsa ya tafi Canada ya je zanna aure.
Dakta, kamar ya dan dade ne a wannan kasa ta Canada, kuma ya shiga makaranta, ya gama makaranta a wannan kafin nan, ko kuma ya al'amarin ya kasance
annan ya dan shekaru kuma, amma shi ma ya fara karatu university aure amma bai gama ba, sai ya tashi ya tafi America ya je ƙarasa karatun degree nashi a can America.
To dakta, da ya dawo nan kasar America, meye matakin karatunsa?
Da ya degree guda biyu da ake kira combined physics da kuma harkan economic, wato nan abinda ya karanta kenan. To bayan ya gama degree nashi a 1995 ya ci gaba da zama America, amma bayan shekaru kaɗan ya nemi ya zama dan America, kuma ya zama dan America 2002, wato 2002 ya zama dan America halattacce wanda ake ce by registration. Wannan shine tarihin sa na kagaina da citizenship na kasa uku kenan, kasar haifuwarsa na farko sai Canada da America.
Dakta, to sai bayanin iyali ga LL Mox, misali yana da mata nawa kuma ƴaƴansa nawa kuma aina suke rayuwa?
LL Mox yana da ƴaƴa ɗaya har guda 12, wannan attajiri mai kuɗin, kuma ya auri mata wanda duniya ta sani ya auri guda ɗaya har guda uku, amma tarihi ya nuna shi mai son mata ne kuma mai neman mata ne sosai. Akwai mabinnan mutane da dai wasu na zargin sa da neman mata, don haka cikin wannan ya samu yara guda 12. Waɗansu yaran nan banyi ba a yi aure aka haife su ba, amma shi dai yana da tunanin samun yara dewa. Shi ba irin yan America ko kuma farin fata wanda ba sa son yara nan ba, shi yana da yaƙini cewa makamata duk ɗan adam ya auri mata dewa ya kuma haihu yara da dama, domin a tunaninsa ya ce in ba haihuwa mutane za su yi su ƙare a duniya ma gaba ɗaya. To haka shi yasa shi yake neman a yi ta aure a ci gaba kuma da haihuwa. To wannan kenan.
Haka ne. To dakta, na ji ana cewa babu wanda ya kai shi kuɗi a duniya a yanzu, ya fi kowa kuɗi. Meye girman kuɗinsa?
Shi ne mutumin a duniya a yanzu wanda ya fi kowa kuɗi, yana da kuɗi zunzurutu biliyan 427, wanda Forbes ya nuna a wannan shekara shi ne ya fi kowa kuɗi a duniya.
Dakta, shi LL Mox ya ɗan taɓa siyasa ko kuma kasuwanci, ko dai yana zaune ne dai a matsayinsa na babba a ƙasar America, misali ba wani harka da yake?
Ya shiga siyasar America kuma ya zama attajiri. Wannan shugaban ƙasar America shi ne abokinsa, kaga a nan hankalinsu ya tafi wuri ɗaya. Yana da irin yaƙinin cewa a cire taimakawa mutane, wato subsidy da kuma harkar gwamnati tabbar da kuɗi, shi ma bai yarda ba. A nan suka yi alaƙa da shi sosai, har ma ya taimaka masa wurin campaign nashi lokacin campaign. Shi LL Mox ya zama shi ne attajiri mutum guda wanda ya taimakawa campaign na Donald Trump, ba wanda ya kai shi taimako na mutum guda ɗaya ba, na company ba corporate bodies, inda mutum shi kadai wanda ya taimaka wa Trump. Duk America ba wanda ya taimaka wa Trump irin taimakon da ya masa. Haka ma shi yasa ma da ya ci zabe ya masa alkawarin cewa akwai office na musamman wanda zai bashi, kuma da ya hau mulki ya bashi wannan office.
Dakta, da irin kuɗin da aka zayyana elements na da shi yanzu a duniya, aka bashi wannan office a gwamnatin Donald Trump, wani irin office ne aka bashi, kuma menene aikin office din?
Office din aikin ta na farko shine ta duba irin kuɗin da America take batarwa a rage, a kuma cire duk inda taimako yake a daina. Shine wanda yake taimakawa shi Trump wurin advise nashi a daina taimako, wataƙila daga wurin advise nashi ne Trump ya dauka, ma yanzu ya ce ya a daina bawa kasashe taimako tukuna na kwana 1 har 90. To wannan office nashi shine aikin ta, kuma gashi ya fara aiki.
Me sauraro zai so ji cewar shi wannan attajiri da muke batu a kansa, ina ya samu nashi kuɗin? Ga dai ko dai zunzurutun kasuwanci yayi, ko dai ya aka yi tara irin wannan makudan kuɗaɗe haka?
Bayan lalle babansa mai kuɗi ne inda aka haife shi, amma babansa ma ya rabu na farko, yana tare da babansa, amma daga baya ya bar maman ya koma wurin mamansa ya girma. Bayan girmansa so ya ci gaba da shi ma wurin kasuwanci, ba aikin gwamnati yake yi ba.
Dakta, yanzu shi wannan attajiri wani irin kasuwanci yake? Kasuwanci irin na sana'a na sai da abubuwa, ko dai wani irin kasuwanci yake?
Kasuwancinsa company kamfani yake da shi da dama. Yayi kamfani na SpaceX na wato solar energy nan ma akwai hannun jarinsa a ciki sosai a duniya. Sannan ma uwa uba wannan Twitter wanda social media handle wanda yake fi kowa kudi duniya a yau nashi ne mallakan sa ne ya saye ta tun da dadewa. Hasali ma shi wannan mutum ya fi kowa surutu a wannan Twitter handle nashi. Yana surutu sosai yana maganganu wani lokaci sai ka ce irin na Donald Trump. Sai sa ma wataƙila sun zama abokanai sosai. Maganganu sa wani lokaci kamar fada yake da mutane amma fa baya kuma denawa. Gashi mai kudi ne attajiri mai kudi ne amma in ka ji yana magana sai ka ce wani wanda bai san abin da yake yi ba.
To daktar yanzu batun da kai na maganan wannan dandalin nan da kai batu yana da mabiya ko yanzu shi Elon Musk misali idan kuma yana da mabiya kamar mabiya nawa yake da shi?
Yana da mabiya ɗaya har miliyon 163 a bayansa. Don haka a followers din ma da yake da shi ba wanda yake da shi anan kusa. To wannan attajirin yaransa wannan guda ɗaya har 12 su ma sun girma sun ci gaba da irin ayyukan da yake yi. Wannan shine takaitaccen tarihi da zai iya baka akan wannan attajiri mai kudi mai suna Elon Musk wanda yake dan asalin South Africa kamar yadda na gaya muku a farko wanda ya girma South Africa tare da Canada daga baya koma America. Ina fatan mai tambaya ya gamsu da irin wannan amsar da muka bashi.
To sai kuma dan somin taban ansar tambaya kan musabbabin gobarar daji da kuma kasashen da suka fi fama da ita. Idan mai tambayar Babangida Yusuf na fada da sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga sharar fagen bayanin daga Dr. Wadubi Yumba Kwabi malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayyar Najeriya FCE Yola Adamawa Najeriya wanda yace
to dai abubuwan da suke hanzarta wuta a daji mu ya kasance kashi ko kuma bangare guda hudu. Na farko shine wato ayyuka mutum yana da ayyuka dawa wanda yakan iya sa wuta ta kama daji. Ta farko shine kama a kasan Tray suna fita camp wanda muna ce campfire wato an su fita shagali kenan. In su kuna wuta da musu ji dumi in ba su lura da wutan ba watar na yakan iya bizire musu saka ga koya kama daji. Na biyu shine irin wa'annan mutane masu yawon daji suna san sigari. Wani yakan iya yayar da guntun sigari ba tare da ya kashe ba sai ya bare. Kaga iska kuwa yakan iya sa wannan wutan ta tashi har ta kone daji. Na uku ayyukan mutane shine wuta gone cikin daji yakan kasance ta waje noma ko kuma ta waje me ake ce da shi ta waje farauta. Akwai wanda suke yawa kuna wuta su sa a cikin ramuka nan kanana dabbobi wanda za su kama yakan bijire watar na har ya ci daji. Haka wanda ya share gona ya binna ya ajin can ya kona ba tare da ya lura da shi ba iskan ka iya tura in iska mai karfi ne saka gagaga ya shiga daji. A kasan tura suna ajiye bola a kusa da daji ne bayan gari ba kamar mu a Nigeria ko kuma wayansu wuraren Africa da muna nan kusa da bololin mu ba. To wadannan sukan iya sa wuta akan bola da suka ajiye a daji dumi ya kono iska ko kuma guguwa iska mai karfi yakan iya zuwa ya sa wutan nan ta ci mai kyau har ta cinye daji.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin cikakkiyar ansar tambaya kan gobarar daji. Yanzu a madadin masu ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Madubu Adama da Dr. Wadubi Kwabi na kwalejin FCE Duk Ayola Adamawa Najeriya da wakilin mu Ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da producer mu da engineer mu ni Ibrahim Kalama Sigarba ke muku fata alheri. Wassalam.
A gaida Ibrahim Garba yanzu kuma ga labarai a takaice.
Mutane shirin ne suka mutu a cikin wani jirgin daukan marasa lafiya da ya hadari a birnin Philadelphia na Amurka a cewar shugabar kasar Mexico Claudia Sheinbaum. Duk waɗanda ke cikin jirgin sun fito ne daga Mexico. Waɗanda suka mutu sun hada da wani yaro da ke karɓar magani a wani asibitin Philadelphia da mahaifiyarsa. Akalla mutane shida a ƙasa sun jikkata a hatsarin na ranar Juma'a. Shugaba Sheinbaum ta bayyana ta'aziyya da safiyar yau Asabar a cikin wata sanarwa ta dandalin sada zumunta na X. Ta ce na yi imanin mutuwar wasu 'yan Mexico shida a hatsarin jirgin sama a Philadelphia na Amurka. hukumar ofishin dakadanci na ci gaba da tuntubar iyalai.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, da Fiona Nanduju Amai da Tabata Umarni, da ma injiniyan mu ne Muhammad Hafiz Baballe, ke cewa ku kwana lafiya.